Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai tashin VOA Africa akan mita 102.5, sai kuma radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya kana masu na'uran computer suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din maladan Ibrahim ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka saki dawo muku da daren nan da wani sabon shirin. Amma a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Adamawa na shirin samar da dokar gwajin cutar wato sida mai kare garkuwar jiki ga masu niyyar yin aure. Sai rahoto daga babban birnin tarayyar Najeriya inda aka ba da belin tsohon ministan babban birnin tarayyar wato Alhaji Bala. Yau dinnan kuma ku ne za ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku, amma fa duk waɗannan sai bayan kun ji cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Wani ɗan kunar bakin wake ya tarwatsa wani ayari na 'yan wata jam'iyyar Islamiyya a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan, inda ya halaka akalla mutane 25, wasu fiye da 40 suka samu raunuka. Galibin duk waɗanda abin ya shafa 'yan wata jam'iyya ce mai suna Jami'at Ulama'il Islam, wacce aka kafa ta a bisa aƙidar addini. 'Yan sanda sun ce wannan farmakin da aka kai yau Juma'a ya faru ne a garin Mustung, wanda ta zara kilomita 50 ta raba shi da Quetta, babban birnin lardin, kuma an ce an so a gama da wani kusan kusar jam'iyyar ne mai suna Ghafur Haidar, wanda shi ne ma mataimakin shugaban majalisar dattawa na Pakistan. Shi kansa sanata Haidar ɗin an ji mishi ciwo a wannan harin, yayin da direbansa da wani mukarrabinsa da ke rakiyar sa suka rasu, suka rasa rayukansu.
Shugaba Donald Trump na Amurka ya ƙara zafacece-kucen da ke tsakaninsa da mutanen da ya kora daga mukamin shugabancin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI, James Comey, inda Trump ɗin yake nuna alamar cewa akwai wasu fayafayen asiri na maganganunsu da suka ɗauka ba tare da sanin shi Comey ɗin ba lokacin da suka gana a farkon wannan shekarar. A ranar Talata ta gabata ne Trump ya cire Comey daga shugabancin hukumar ta FBI a daidai lokacin da hukumar ke gudanar da bincike a kan shishigin Rasha a zaben Amurka na shekarar 2015 da zimman neman ko akwai wata alaƙa tsakanin Rasha ɗin da 'yan kwamitin kamfe ɗin shi Trump ɗin.
Ƙasar Uganda, wacce aka fi sani saboda ƙarfin gwiwar da take bayarwa game da lamarin 'yan gudun hijira, yanzu haka tana ɗaukan baƙuncin mutane fiye da miliyan 2,200 masu neman mafaka a waɗanda suka haɗa da 'yan ƙasar Sudan kamar 920,000. To amma yanzu ga alama Uganda ɗin ta soma jin jiki daga wannan nauyin, ta soma neman agajin ƙasashen duniya. Firaministan Uganda Ruhakana Rugunda ya ce a cikin watanni 6 da suka gabata, kusan kullun sai Uganda ta karɓi baƙuncin mutane kamar 2,000 da ke gudun hijira, abinda ya ce yana daɗa nauyi a kan hukumomin ƙasar a ƙoƙarinsu na samar da kayan masarufi kamar ruwan sha, kiwon lafiya da ilimi. Dangane da hakan ne aka shirya cewa a watan gobe shugaban Uganda ɗin Yoweri Museveni da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da kuma shugabannin hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya za su jagoranci wani taron buɗe asusun neman tallafin dala miliyan 2,000 a kowace shekara har na tsawon shekaru 4 don gudanar da aikin kula da 'yan gudun hijirar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A halin yanzu kuma shugaba Salva Kiir na Sudan ta Kudu ya yi kira ga al'ummar ƙasar da su kwantar da hankulansu, inda ya ce babu wani tashin hankali da zai faru bayan ya kori babban kwamandan sojan ƙasar General Paul Malong, wanda ya bar babban birnin ƙasar da wasu dakarun sojoji masu yawa. Kiir ya kira taron manema labarai don yin magana a fili karo na farko a yau Juma'a tun bayan da ya kori Malong ɗin a wannan satin. Shugaban ya ga laifin Malong sakamakon barin Juba tun kafin a rantsar da wanda ya mai gurbinsa General James Ajongo, ko da yake kuma ya nuna cewa sauye-sauyen mukamai a rundunonin soja ba sabon abu ba ne. Kiir ya yi ƙoƙarin yin watsi da fargaban wasu mutanen ƙasar da ke jin tsoron cewa watakila Malong ya shirin yi wa gwamnatin ta ki bore.
Gwamnatin Pakistan ta ci gaba da aiwatar da dokokinta na hana yin ɓatanci ga addini, wanda masu fashin baƙi ke ganin wani ƙoƙari ne na murƙushewa da barazana ga abokan adawa. Ma'aikatar sadarwa ta Pakistan ta aika da saƙo a kan wayoyin hannu zuwa ga miliyoyin mutane, inda ake gargaɗinsa a kan yaɗawa da kuma saka abai baɗin da ke ɗauke da ɓatanci a kan yanar gizo. An kuma saka saƙon a shafinsu na yanar gizo. gwamnatin da ke tafiya da ra'ayin kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi a kasar da take da mafi yawan musulmi sun ci gaba da matsa lamba akan kafa dokokin batanci har da neman taimakon masu ba da damar amfani da yanar gizo irin su Google da su goge ire-iren abi badan da ke dauke da batancin masu bashin baki sun ce ana son yin amfani ne da wannan don rufe bakin yan siyasa da kuma jami'an soji da suke tashi a yanar gizo da kuma yancin magana da yancin mata
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da rahoton samar da dokar gwajin cutar sida mai kare garkuwar jiki ga ma'aurata a jihar Adamawa. Ga kuma sanin sa da mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ma'aurata da aka samu da ƙetare dokar za su fuskanci hukunci mai tsanani, inji kakakin majalisar dokoki na jihar Adamawa Honorable Kabiru Mijinyawa, da yake bayani bayan zaman jin ba'asin jama'a na kwamitin kula da lafiya na majalisar.
Dokan zai iya hana su aure wanda yake da wannan cuta ina kama shi cikin dokan da muke yi akwai hukunci musamman wanda za a yi masa, sannan wanda kuma yana da shi bai zo yayi ba shi ma akwai doka wanda za a yi musamman a kansa. To duk dai akwai dokoki wanda muka yi wanda duk wanda bai bi abin da muka faɗa ba dokan zai bi kansa.
Wani batu da ya dauki hankular masu zaman jin ba'asin jama'ar shine na fargabar makomar wadanda yanzu haka ke dauke da kwayar cutar ta sida da ke samun kulawa a cibiyoyin gwamnati da ake sa ran nan da shekaru uku masu zuwa. Kungiyoyin agaji na kasa da kasa da kuma kungiyoyin sa kai za su janye tallafi da suke baiwa jiha, kamar yadda malama Fara James shugabar masu dauke da kwayar cutar sida ta yi bayani.
Gwamnatin ne musamman na Adamawa da sai ma daukan rigakafi ko shi na sistemin namu in ba ka ba gaskiya za mu samu damuwa sosai. Za a samu mataimakin mutane duk wanda suna son shan magani an san maganin nan ka so mai sha bai kamata a dakatar da shi ba.
Fargabar da kwamishinan kiwon lafiya Dr. Fatima Atiku Abubakar ta ce kamata ya yi ya kau saboda gwamnatoci a matakan tarayya da jihohi sun fito da tsare-tsare na cigaba da kula da masu dauke da kwayar cutar ta tsida da kuma ba su shawar wari ta yadda za su tafi da rayuwarsu.
Za a dinga cire kudin state ma daga Abuja ma kafin a sauko state, saboda sun gane cewa in suka bar kudin ya sauko har state sai watakila state ba za a samu magunguna a siya ba. So aka ce suggestion da aka kawo tun daga Abuja a dinga siyo musu magani sai a dinga aiko mana yanda duwa inda suke taimakon mu suke yi yanzu.
Tuni ma inji babban sakataren cibiyar kula da masu dauke da kwayar cutar tsida a Najiyar Adamawa Dr. Stephen John dakatar da irin wannan tallafi a makwabciyar jihar Taraba da kuma rikicin Boko Haram da jihar Adamawan ta yi fama da shi sun sanya yanzu haka an samu karuwar masu dauke da kwayar cutar ta tsida a jiha.
To wannan bil da ake so a yi passing a House of Assembly na dole a yi testing wanda za su aure mu yana da kyau don zai kara mana lamban mutane wanda za a gwada su, amma sai dai muka ce inda ana gwada mutane dole ne a shirya su magunguna da su abubuwan da za a yi musu idan har aka same mutum yana dauke da wannan cutar. A dai za a gwada shi ya fito nan gashi nan positive sana babu abin da za a marba. To abin da ake nufi kenan da kake.
Zaman sauraron ba'asin jama'a wanda shine na biyu ya sami amincewar addinan Krista da na Musulunci game da kungiyoyi masu zaman kansu da kuma masu ruwa da tsakiya harkar kiwon lafiya a jihar Adamawa, kamar yadda yake kunshe a kasidodi da suka gabatarwa kwamitin majalisar dokoki ta jihar Adamawa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Ubangiji sarkin baiwa.
To a can babban birnin tarayya kuma alkali ne ya bada belin tsohon ministan babban birnin tarayya wato Alhaji Bala Muhammad. Ga ma abin da lauyan sa Mr. Uche yake shedawa Nasiru Adamu Alkaya jim kadan da bada wannan belin.
It is one thing to accuse, it's another thing to prove. It's very easy.
Uce ya ce shigar da kara wani abu ne daban, haka nan tabbatar da hujja kan zargi ma wani abu ne daban. Alkali Talba ya bada belin tsohon ministan bisa ka'ida ta sa hannu kan miliyan 500 da mutum biyu masu tsayawa ciki da mai mukamin sanata. Wannan ba ita ce tuhuma ta farko da hukumar ta EFCC ke wa tsohon ministan ba da wasu jami'ai da dama na tsohuwar gwamnatin Jonathan. Gwamnatin APC ta Buhari dai na cewa ita ce naka ce kan yaki da cin hanci, inda ta gwada misali da wasu jami'anta da ma kafa kwamiti don binciken sakataren gwamnati Babacin Rabin Lawal da ta dakatar da shugaban hukumar tara bayanan sirri Mr. Oke. Ministan Shari'a Barista Abubakar Malami ya ce akwai kwararren da gwamnatin mata tura majalisa don samun hukuma ta musamman da za ta rika kula da dukiyar da aka karbo daga barayin biro. Malami ya zanta wannan lamari da shugaba Buhari gabanin komawa Salandar.
Babbar damuwa anan ita ce akan alƙawarin da ya kulla ma 'yan Najeriya kan cewa za a bi kadin taro CC na ganin da cewa kowane al'amari an bi bahasin shi ta huska abin da aka samu ta wannan mu'amala ta yaki da cin hanci da rashawa. To akwai hukuma wadda ya kamata ya iske cewa an kawo wadda za ta zama ita ke da haƙƙi na bin bahasi da tantancewa akan waɗannan matsalolin. To ita wannan hukuma tana cikin dokokin da aka gabata su a ga majalisa wadda har ila yau bata iya kai gaci ba ta huska ganin cewa ta tabbata. To shugaban kasa yana da tunani na yiwuwar me ya kamata a yi na ganin da cewa koda ainihin ita wancan doka da ke da nasaba da yaƙi da cin hanci da rawa kan cokam ta ɗauki lokaci, wane mataki za a ɗauka na ganin da cewa kawai ita wannan hukuma da za ta yi ta'ammuli da abin da aka asset kayayyakin da anka kama ta huska cin hanci da rashawa me ainihin ita wannan ganin cewa ita wannan hukuma wace mataki za a ɗauka ta tabbata yana daga cikin abubuwan da muka tattauna.
Abinda masana shari'a ke bada shawara shine tura kudaren kafa kotuna na musamman da za su rika shari'un zarmiya da zummar kammala shari'un a takadirin lokaci don mai laifi ya san laifinsa mara laifi ko ya koma gida. Yanzu kotu ta buƙaci sanata Muhammad ya mika fasfo ɗinsa ga kotu da ɗage sauraron ci gaba da shari'ar zuwa 4 ga watan Yuli. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ai daya matsayyaka Abubakar a dauki batun mai gaskiya mai daya kore ya wai
to mar la kafin bude layukan mu ga Ibrahim Sani Aliyu Dandawo dan marigayi Sani Aliyu Dandawo ya taya mu shakatawa.
Da abin da kake wa talaka Allah sarki shi ka biyanka ya Allah shi ma sa kaiya
ba ma da ji sada ki shi ne kyau ya ka saka na na lon ka sada ki shi ne kyau
baba abin da kake wa diyan sarki da abin da kake wa talaka Allah sarki shi ka biyanka ya Allah shi ma sa gaya
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 2-0-2-0-5-2-6-5-5 domin a bayyana ra'ayi 2-0-2-0-5-2-6-5-5.
Allah ga kiran farko mun samu daga Kaduna binnin gwamna. Waye daga Kaduna?
To, Lade Ibrahim ayo barka da lasariya.
Barka ka dai.
Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, me ra'ayin ka wannan daren?
To, ra'ayina shine cewa na farko dai ina so in ja hankalin al'umma musamman na Kano shine cewa gaskiya masarautar na yi kokari a ci gaba da kare mata mutuncinta. Mu ne talakawa za ka ji muna cewa sarakuna sun shiga siyasa ko kuma gwamnatoci sun sai su ba sa magana a wani ƙarni ba. Yanzu kuma sarakuna sun fara magana, talakawa kuma suna cewa akwai sanda sarakuna harbin su ake da duwatsu wai ba su magana da su aka haɗa hannu da gwamnati. Yanzu kuma sarakuna sun fara magana, an ce sun fara shiga harkar gwamnati. To gaskiya ina ba wa gwamnatin likimo shawara cewa gaskiya ci gaba da kare mutuncin masarautar Kano gaskiya shawara na kina taji lafiya.
To Allah sa wanda kai sun ji yanzu kuma muna har yanzu muna cikin Kaduna waya a Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Abdullahi Madaci, karamar hukumar Kaudu, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To me ra'ayin ka wannan daren?
Yau ra'ayi na ya ta'allaka ne ga kotuna da suke shari'a. Ya kamata ya Najeriya mu zamanto muna shari'a bisa adalci. Bayan da za a yi a ce ɓarawon Bunsuru an ɗaure shi shekara bakwai shekara goma ba shari'a. Amma ga barayi na ɗika-ɗika muna kallon sa ƙasa sai a dinga musu ainihin sati biyu kwana goma. To idan har alƙalan Najeriya baka gansu a wutan jahannama ba to hayaƙi ne a rufe su. Ya kamata a ce su canza wannan tsari, Najeriya ba za ta tafi bisa wannan turba ba. Ra'ayi na na biyu kuma game da ɗan kwamanda ne da ya kira mabugawa ya jahilai. To ya kamata mu fahimtar da shi ta cewa mu masu buga waya ba jahilai ne, mun san abin da muke yi. Sa'in nan kuma zai zo ya same mu a jihar Kaduna kuma zai ji ra'ayinmu. Dan
to mun gode kwarai da wannan ra'ayi, Allah ya sa kuma waɗanda ka ba da wannan shawara domin sun ji. Haura yau dai muna cikin Kaduna ne, waya Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa ke magana?
To Ogala da Ibrahim Ayawa, barka da dare, barka da aiki.
Barka ka dai.
To alhamdulillah, sunana Alhaji Musa Ngaro,
merido da rikoda
Kaduna Najeriya.
To za mu ji Alhaji Musa Ngaro.
To alhamdulillah, ni ma abin da nake so in kira ga gwamnatin jihar Kano da maganar tarakunan arewacin Najeriya kakkaf, ina kira gare su kaman ma bai bar ta ba sarkin Zanzo Balaraba sarki da su shiga wannan magana ta magana tsige sarkin Karo din nan, domin idan suka saki aka samu dama to ina gaya maka cewa sarauta za ta zama labari a Najeriya. Don haka wannan wulaƙanta sarauta da ake nema a yi a jihar Kano, muna kira ga Ganduje wannan magana da yake magana ta tsige sarkin Kano da malan sarkin Kano, muna kira gare su su dakatar da wannan magana ta su domin tsakani da Allah idan suka sake.
Alhaji Musa, ka riga ka yanke hukunci?
Na'am.
Na ce ka riga ka yanke hukunci ko bincike ake yi fa? Ko bincike ba tabbatar da laifi ba ne? Idan ana bincike mutum ai ba tabbatar da laifin shi ba.
Ana neman ai wasa da sarauta ne, kamar sarkin Kano mai daraja ta daya a ce za a mai irin wannan rashin adalci a ce wai za a tsige shi. To wallahi muna kira ga sarakuna su duba dai wannan al'amari. Sarkin musulmi ya dawo ya shiga wannan magana, a dakatar da maganar wannan sarki, maganar tsige sarkin Kano din, na ra'ayi kenan a tashi.
To mun gode kwarai Musa Garo mai rediyo da rikoda. Ra'ayi an ce kowa da irin nasa. Muna Bauchi yanzu na, waya Bauchi?
Muna magana da Mallaka ne daga Azare.
To Mallaka, me ye ra'ayinka?
Ra'ayina anan gun ina buƙatar al'ummar Najeriya da su ci gaba da yaushe gaban kasa addu'a, kuma duk Allah a daina sa jinyar sa a layin siyasa.
To
Allah ya.
To mun gode kwarai da wannan shawara naka da kai. Yanzu mun samu kira daga Port Harcourt. Waya daga Port Harcourt?
Assalamu alaikum, ana nan Ibrahim.
Wa alaikum assalam. Wace magana?
Kana tare da Salisu mai Dabino? Kana tare da Salisu mai Dabino daga garin Port Harcourt.
To Salisu, me ra'ayinka wannan daren?
To ra'ayina yau ni da zai wuce godiya da zan muku ba da yadda kuke ba mu abin nan lokaci muna bayyana ra'ayinmu. Dama ina son same ku kamar irin yau Juma'a domin in muku godiya da mika addu'a gare ku. Kuke nan kuna aikin gidan rediyon Amerika. Allah ya sa ku yi lafiya, ku gama lafiya, ku zo ku sami mun a nan Najeriya lafiya kalau.
Mu ma muna muku godiya da kuke sauraron mu, har kuke kiran mu, kuna bayyana ra'ayoyinku, kuna sanin cewa muna nan.
Kuma malam na dan ku ci gaba hakuri da mure da muke ta irin magana da abin nan.
Ai shine zaman tare a dama.
Yawa.
Shudenin shudeka.
Godiya kwarai da gaske, kuma kamin aman godiya ta ga dukkan ma'aikatan gidan rediyon Amerika.
To kowa zai ji insha Allah, wanda ke saurare ya ji, wanda kuma bai ji ba za a gaya mashi. Mun gode kwarai malam Salisu, bari mu je Yobe kuma.
Yawa, na gode.
Wane ne daga Yobe?
Wane ne daga Alhaji Lawan Kano ne.
Amma Alhaji Lawan dan rage rediyonka saboda ina jin murya ta a ciki. To za mu je.
Yawa, na kashe. Idan na roƙon al'umma, musulmin ƙasarmu da kiristan ƙasarmu da shugabanni, mu ci gaba da addu'a. duk waɗannan al'amura da yake tasowa ba komai bane, wani abu ne na rigata shedan kuma babu abin da zai magani sai addu'a.
To wannan kuma gaskiya ne mallam lawyer.
Wannan kuma gaskiya ne mallam lawyer.
To mun gode kwarai, bari mu je Maiduguri. Mun gode mallam lawyer. To waye daga Maiduguri?
Haruna ne daga Maiduguri.
To Haruna, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina ni ina kira ne ga gwamnatin mu na jihar Borno.
To yayi me?
Yawa, to rike mutanen Borno gaba daya don yadda yake fitar da mulkin sa akwai bangaranci. Shawara ta duk mutanen Borno, al'umma duk gaba daya sun fuska zabe shi. Amma ya daina bangaranci. Shine shawara ta kawai.
Sai na ka fahimta. To shikenan, hagun wani aka ce daman wani. Allah sa gwamnatin ta ji ko kuma makaraban gwamnatin ma sun ji. To bari mu ji Adama, mun gode Haruna. Waye Adamawa?
Ladani zaya yawa.
Eh?
Alhaji Ali ne daga karamar hukumar Ganya jihar Adamawa.
To Alhaji Ali, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina dai yau ina fata Allah ya dawo mana da General Muhammadu Buhari Najeriya lami lafiya. Allah ya ba shi lafiya.
Amin summa amin.
Kuma kuma aikatan gidan rediyo yo ya Amerika dukan kuna gaishe ku, Allah ya taimaka.
To mu ma mun gaishe ka Alhaji Ali, bari mu je Patiskum. To mun gode kwarai Alhaji Ali. Waye a Patiskum?
Eh, Haruna Jare ne.
Haruna, dan rage rediyon ka da Allah.
To na bar gwai rediyon ma.
To ka kyauta, ja mu je.
Yawwa, batu ra'ayi da san kaman yadda sarkin Kano da yayi magana, na ji wayan suna maganganun cewa maganan da yayi daidai ne, ba daidai bane.
To aka ce ra'ayi riga. Me yasa ka ce
haka kuma? Riga haka yake. To da yayi magana da yace zai doka na talakawa karsa auri mata fiye da daya. Matan ya ra'ayi da su, ga zaurin da yake kasar sa ya ra'ayi da su.
To.
Eh?
Kowa da nasa ra'ayin. Amma ba dalili ba.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. To mun gode kwarai da kwara.
Hello,
wace magana daga Kwara?
Bello Garba Dina ne,
Dina mai kala-kala.
To, na kira musamman ma ga gwamnatin jihar Sokoto da ta taimaka, akwai ƙananan hukumomi na gabacin Sokoto guda shida waɗanda ya zan gaskiya ba samun isasshen wutar lantarki. Amma ga ƙananan hukumomi na yammacin Sokoto inda sun faɗa da tambo da sauransu, ko suna samun isasshen wuta. Amma mu ƙananan hukumomi waɗanda suka haɗa da Raba da Warno da Goranyo da Isa da Sabon Birni, wallahi sai a ce kwana uku babu wuta, babu alamarta. Ta haka muna kira gwamnatin jihar Sokoto da Allah kai adalci, ta tabbatar da muna samun wuta akai-akai.
To Bello mai Blaus, Allah sa gwamnatin jihar Sokoto ta ji wannan kuka naka. Bari mu je Maiduguri kuma, fadon gwamnatin jihar Borno. Wane ne daga Maiduguri?
Allah, Haruna ne daga Maiduguri.
To Haruna, me ra'ayinka wannan daren?
Wannan ra'ayina shine dama ina son tunda gwamnatin Buhari mai adalci ne, ina so a tuna mana da maganan Sabana Bank da aka rufe. Tun yadda za a gode mana Sabana ne ko kuma a ba mutane kudinsu. Shine ra'ayina. A gode. Haruna daga Maiduguri.
To Mala Haruna, mun gode da wannan ra'ayina. Allah sa mahukunta sun ji wannan kuka naka.
Masha Allah. An ya rabi, na gode. Masha Allah.
To yau dai ba maudu'i muka baya ba, ku ne kuke kira domin bayyana ra'ayoyinku, kuma na jira mu ji daga gare ku. To ga kira daga Zamfara. Waye daga Zamfara?
Ibrahim Muhammad ne daga Zamfara.
To Ibrahim, me ra'ayinka wannan daren?
A ra'ayina shi ne da Allah, maganar sarkin Kano din nan kar a mai da ita kamar siyasa.
Maganar siyasa ko?
Maganar sarkin Kano din nan. Na maganin bincike din nan, in ma za a yi bincike a ba za a hana bincike ba, amma ya adalci a kai.
Wannan kuma haka ne.
Shawara take.
To Allah sa wanda aka yi kama da shawaran domin su ji. To mun gode mallam Ibrahim.
Na gode. Na gode, na gode kwarai. Na gode.
Sai wani lokaci. Na gode. To ya kan yi kiran da za mu iya ɗauka kenan yanzu nan. Mun gode, wai ma wata wani lokaci ne, wata rana ce, idan mun buɗe ranar Litinin kun kira domin bayyana ra'ayoyinku. Yanzu kuma?
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a jawabinsa a taron Majalisar Dinkin Duniya a shekarar 1953 shugaban Amurka John Eisenhower ya bada shawara a kafa shirin da ya kira shirin makaman nukiliya don samar da zaman lafiya wanda kuma shi ya haifar da wata hukuma ta sa ido akan ganin cewa an gudanar da musayan fasaha ilimin nukiliya domin cigaban al'umma da kuma kokarin ganin cewa ba a karkatar da shi domin kire makamai ba. Tun wannan lokacin Amurka ke jagorancin batun nukiliya da tabbatar da ganin cewa an tsatsauce amfani da makamashin nukiliya. Amurka ta kasance ƙasar da ta fi bada taimako ta fuskar kimiyya wajen gudanar da harkokin hukumar kula da amfani da makamashin nukiliya na duniya wajen tabbatar da ganin cewa ƙasashe sun kiyaye amfani da makamashin wajen cigaban al'umma. Tabbacin da hukumar hana wanzuwar makamai nukiliya ta duniya ta bayar haɗe da matakan da hukumar makamashi nukiliya ta Amurka ta ɗauka na kare amfani da makamashin ne suka taimaka wajen samun nasarar musayan ilimin kimiyyar nukiliya. Ranar 9 ga watan Mayu wakilan Amurka suka gabatar da jawabi akan amfani da makamashin nukiliya ga taron farko na kwamitin da zai sake duba ƙudurin ƙasashen da suka rataba hannu akan rajejeniyar hana wanzuwar makamin ƙare dangi gabanin shekarar 2020 a kan makamashin nukiliya. Andrew Shofar, shugaban ofishin kula da harkokin Amurka na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke Vienna, ya jaddada gudunmawar da Amurka ta bayar na dala miliyan 50 domin samar da buƙatu na musamman tsakanin shekara 2015 da 2020. Ya faɗi haka ne a cikin wata sanarwar da ya bayar inda yake cewa ƙasashen duniya da dama sun amfana da wannan yunkurin. Ya ce Amurka ta taimaka gaya wurin samar da hanyoyin da aka bi domin shawo kan matsalolin cutar Ebola da Zika har ma da maganin daji da kuma cutukan da ake samu daga dangin dabbobi, ruwan sha, abinci, yanayi da hadarin nukiliya na Fukushima. Bugu da ƙari, wannan shirin na jin ƙai wanda Amurka ke yi ta hukumar makamashin nukiliya ta duniya na da abokan haɗin gwiwa 50 da kuma rajejoni 23. Hukumar ta ce ƙarfin shirin nukiliya zai yi amfani a kasuwar duniya wajen sayar da makamashin. Tuni hukumar ta kusa kammala shirinta na amfani da uranium domin samar da wani makamashi abin dogaro. Shirin ya samar da haɗin gwiwa da tsarin tafiyar da shirin nukiliya ta yadda ya dace. Andy Shofar ya ƙara da cewa duk ƙasar da ta riƙe alƙawarinta akan makamin nukiliya to tabbata ƙiƙa tana da ƙwarƙwarar aminiya wato Amurka ta wannan fuska. Sharhi Murya Amurka na wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kuma shine muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma wannan karanta takaice.
Wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa wani ayari na ƴan wata jam'iyyar Islamiyya a kudu maso yammacin kasar Pakistan, inda ya halaka akalla mutane 25, wasu fiye da 40 suka samu raunuka. Galibin duk waɗanda abin ya shafa ƴan wata jam'iyya ce mai suna Jamiat al-Ulama al-Islam, wacce aka kafa ta a bisa aqidar addini. ‘Yan sanda sun ce wannan farmakin da aka kai yau Juma’a ya faru ne a garin Mastung, wanda ta zara kilomita 50 ta raba shi da Kutta, babban birnin lardin. Kuma an ce an zo a gama da wani kusar jam'iyyar ne mai suna Ghafur Haidar, wanda shi ne ma mataimakin shugaban Majalisar Dattawa na Pakistan. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ƙara zafafa cecekucen da ke tsakaninsa da mutumin da ya kora daga mukamin shugabancin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka, wato FBI, James Comey, inda Trump ɗin yake nuna alamar cewa akwai wasu fayafayen asiri na maganganunsu da aka ɗauka ba tare da sanin shi Comey ɗin ba lokacin da suka gana a farkon wannan shekarar.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko hadda shirin nan na Abar Yahuce na Ibrahim Alfahamed da Usman Ahmed Kabar suke gabatarwa. Yanzu Amadun kowa da kowa nan sashin Hausa, musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin, da Saida Hamdu wadda ta bada umarni, da injiniyan mu Malam Suleiman Traore. Ni Ladan Ibrahim ke cewa kwana lafiya, mu kuma mu ƙara samun lafiya da alheri.